أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Dika yabo da godiya sun tabbata ma Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan marice na Lahadi 13 ga watan Ramadana, hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 42, wanda ya yi daidai da 25 ga watan April miladiya shekara 2021. Ga mu a wannan babban makaranta ta Center for Islamic Studies da aka fi sani da Adda'awa bil Hikma da ke wannan babban birni na New Boza Kanji kenan, Borgu Local Government, Niger State, Nigeria. Domin ci gaba da gudanar da tafsiri mu wanda muke a wannan wata mai albarka, wata Ramadana, muna cikin Suratul Isra'i sura ta 17. Jiya mun kai ƙarshen aya ta 79, ya nuna a yau za mu tashi farkon aya ta 80 a wannan sura mai albarka, Suratul Isra'. Inda Allah mai girma da daukaka yake fada,
wa ba'allazi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira.
Allah mai girma da daukaka yana fada a wannan gurin, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka fada bi ma'ana kai addu'a. Cike addu'ar ka rinka cewa rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya, wato mashiga mai kyau. Wa akhrijni mukhraja sidqin, ya Allah ka fitar da ni a mafita ita ma dai mai kyau. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, ya Allah ka bani fawa, ka bani iko wanda ke taimaka mini a wajen da'awata. Wannan addu'a ita ce Allah ya koya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka yi. Kuma an koya mai wannan addu'ar tun kamin hijira daga Makka zuwa Madina. Shine sai malamai suka ce kenan ana wa manzo Allah shimfiɗa yi addu'a idan an fitar da shi daga garin Makka, to inda zai koma can sai ya zama guri ne mai kyau. Sannan nan kuma Makka da yake mahaifa ta yake, to ita ma kanta ya yi mata addu'a, domin ya ce wa akhrijni mukhraja sidq, in za ka fita da ni ka fita da ni mafita mai kyau, ita ma Makkan kenan ta zama gari mai kyau. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa lokacin da ma zai yi hijira sai da ya fito bakin gari sai juya sai kalli Makka ya ce, Makka ina kaunarki kuma ina son ki, bancin da mutanen ki suka fitar da ni to da ban fita ba. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan ya nuna kenan mutum yakan so mahaifarsa, ko da ko mahaifar kauye ne, to zai ji yana so wannan mahaifar, to ballinta ma Makka da a birni, Makka da a helikota ta musulunci gaba daya, Makka da ke tattare da ɗakin Kaaba, wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya sa mala’iku suka gina shekara a ruwa a ru. To kaga wannan garin ko da ba garinku ne, amma dole ka so shi, to ballinta ma garinku ne. A wannan gurin sai Allah ya fara gabatar da addu’ar inda za a sauka, domin shi ne al’ahammu. Idan aka ce an kore ka ga gari kaza, to yanzu babban abu muhimmi shi ne inda za ka je ɗin nan ya zama guri ne mai kyau. Wannan shi yasa sai Qur'ani ya fara gabatar da shi, sai ce rabbi adkhilni mudkhala sidq, ya Allah ka sauke ni a mashiga mai kyau, ka shigar da ni magida mashiga mai kyau. Wannan malamai sun fassara shi da cewa Allah na koya manzo Allah yayi addu'a, idan mutane Makka suka kore shi daga Makka, to ya zama inda zai je ita ce Madina kenan, ta zama guri ne kyakkyawa a wajensa, mashiga ke mai kyau, kamar yadda ita ma Makka ta zama mafita mai kyau. To wasu haka suka fassara kamar yadda muka ambata, wasu kuma suka ce wannan ana koya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zama yayi addu'a ga duk inda zai sa kafarsa ya zama alkhairi ne, a duk inda zai bar kafarsa ya zama alkhairi ne, kenan duk inda kafarsa za ta bari alkhairi, inda kafarsa za ta je ya zama alkhairi. Ya zama haka kuma a duk inda manzo Allah al'amarin da manzo Allah ya shiga ya zama akwai alkhairi a cikinsa, dukkan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya zama kuma duka dai alkhairi ne. Kenan ana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinka roƙon tabbatuwa akan gaskiya, tabbatuwa akan duk abin da ke zama alkhairi a kowane hali, halin shiga da halin fita, ya zama yana addu'ar Allah ba shi alkhairi. In zai shiga cikin al'amari ya zama alkhairi ne, in zai fita cikin al'amari ya zama alkhairi ne sallallahu alaihi wasallama, sai ya zama ya shafi kowane bangare kenan, ya shafi ma komai na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shafi na addininsa. To sai ya zama kenan wata hijiran ma ita kanta ta shigo, sauran wasu abubuwa da dama sun shigo. To wannan kuma fassara malamai da dama sun firi jayar da ita, kamar da Al-Alusi ya ringa jayar da ita, Muhammad Said dan Dawi ya ringa jayar da ita, shi ma Ibn Kathir ya ringa jayar da ita, cewa ana nufin da dukkan al'amura gaba daya manzo Allah yana roƙon alkhairin su, yana roƙon su zama alkhairi. Wanda kuma kaga wannan addu'a ce mai tsada, wanda ko kai zaka iya yin ta, ka roki Allah a duk inda ka sa kanka to ya zama alkhairi ne. Idan zaka je gona ya zama alkhairi, idan zaka bar gona ya zama alkhairi, idan zaka shiga gidanka alkhairi, idan zaka fita daga gidanka alkhairi, idan zaka shiga wani kasuwanci ya zama alkhairi, idan zaka bar wannan kasuwancin ya zama alkhairi, idan zaka shiga siyasa ya zama alkhairi, idan zaka bar siyasar ya zama alkhairi, idan zaka shiga wani party ya zama nan inda zaka na a wannan party akwai alkhairi, in zaka bar wannan party ka koma wani party nan ma ya zama akwai alkhairi a cikinsa, idan zaka yi tafiya daga wannan gari zuwa wannan gari nan ma kuma sai ya zama mi, ya zama alkhairi, idan kuma zaka dawowa zuwa garinku to nan ma sai ya zama alkhairi, in zaka shiga wani gari sai ya zama alkhairi, in zaka shiga garinku ya zama alkhairi, idan zaka yi aure ya zama alkhairi, idan zaka saki ya zama alkhairi. To wannan kaga addu'a ce mai kyau, wa dakhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, kai irin wannan addu'a Allah zai karba maka. Sai na kuma a ƙarshe aya sai Allah yi wata magana, yace kuma kai addu'a ki waja'al li min ladunka sultanan nasira, ka sanya mini wani power wanda ke taimaka mini a wajen da'awa. Nan kuma wata addu'a ce muhimmiya kai, domin addu'a tana nuna wato Allah ya baka karfi da in ka fada a saurara maka, duk abinda ka sashi kuma dole a bari ka yi saboda kana da power, wato kana da karfi, an bace shi da sultan wato iko, ya zama kana da iko, domin idan kana da iko to ko da da'awa kake yi wannan da'awa ta fi shiga kunnuwan mutane. Yanzu yadda kaga muna tawa'azi anan, mu matsayi muna talakawa, muna tawa'azi mu ce ayi, mu ce a bari, mu ce ayi kaza, a ce a bari, to yana da tasiri kuri da gaske. Amma da a ce gwamnan jiha shi zai iri wannan wa'adin, to da zai bi tasiri fiye da mu. Ina fata an gane wannan. Da a ce shugaban kasa shi zai yi wannan, to da zai yi tasiri fiye da mu. Saboda me? Saboda shi yana da power, shi yana da iko, yana da mulki. Idan yake kai dole kai, idan ba kai ba don Allah za ka yi don gudun shiga kurkuku. To kaga taki za ta fita mu, an gani? Ko kawa Allah ko kawa iko. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha layazau bisultani ma lam yaza bil Qur'ani. Yake Allah na hana ayoni mugun aiki ta hannun sarki wanda bai hana ta hannun Qur'ani ba. Qur'ani za a shekaru ana ta fadi, abu kaza haramun ne a daina, abu kaza a bari a karanta aya, a fassara, a yi bayani, a yi hikima, a yi komi. Wani sai lallaba kuma sai kaga yaji yayi abun sabaruwa sai ya ki bari. Amma dai rana idan shugaba ya fito kila matsayin gwamna ya ce to daga yau mun sa doka kaza, kuma mun sa jami'an tsaro su rinka sa ido, duk wanda suka gani yana wannan abun a kamo shi. Wallahi kana gani duk arurruhe yanzu da mu cikin new boza tila ba mu sani ba. Yana yiwa tila akwai dakuwa, akwai gidajen karuwai, akwai wasu gidaje da ake shaye-shaye, ake sai da miyagun kwayoyi da sauransu. Kun ta wa'azi cewa zina haramun ne, cewa wa'annan gidaje a ruhe, cewa a daina sai da kwayoyi, a daina kaza da kaza. To amma kuma an daina? A'a, wasu dai sun bari masu jin tsoron Allah. Shi ko wanda bai jin tsoron Allah bai daina ba. To amma da a ce shugaba ne ya fito, gwamna ne ya fito ya sa wannan dokar, ya ce akwai gida wuri kaza mun sa ana sai da giya a wannan gidan, daga yau na bada doka aje a ruhe wannan gidan. Ana zuwa duk wanda aurin nan ma a kamo shi, ya riga yayi anasubin. To kamin jami'an da za su kama su zo, wanda a cikin gidan nan ya cika marigarsa iska ya gudu, an ruhe gidan. Saboda mi? Saboda tsoron gwamna. Saboda ka kaga yanzu koda bai ji tsoron Allah ba, zai ji tsoron gwamna, zai ruhe wannan gidan. Ina fata an gane wannan. Akwai wani malami shedani a Kano, dan Nasiru Kabara, ya yi kusan shekara ɗaya yana cin zarafin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cin zarafin malaman sunna marubuta irin Imam al-Bukhari, irin Imam Muslim, irin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, irin Ibn al-Qayyim al-Jawzi, irin manya-manya malaman musulunci da suka yi rubuce-rubuce, yana cin zarafin su malaman sunna. Haka kuma ya fada haga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kai iya shege tai bata tsaya nan ba sai da ta kai ga daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Aka zo malamai suka yi masa cha gabas da yamma, kudu da arewa, ana cewa ya bari, yana karawa, ana cewa haramun ne abin da yake nan ba daidai ne ba, Allah na iya kawo mana bala'i akan maganganun da yake faɗa, ya daina, ya kiya. A ce mai ya zo a yi muƙabala, ya kiya. A biyo ta gabas ya fi bulle ta yamma, a biyo ta nan ya kiya. Kuma daga ƙara zagin sabon manzo Allah yake yi. Amma ɗaya rana sai ga Khadimul Islami gwamnan Kano Ganduje sai ya fito sai ke cewa daga yau mun haramta masa duk wani activities na wa'azi, kuma gidan nashi aje a roshe. Ai daga rana ka saka ji ne, ya bari ko bai bari ba? Kaga in bai bari don Allah ba, yanzu ya bari don wa? Ya bari don Ganduje. Amma malaman da suka zo suna wa'azi a can da ya bari, kaga bai bari ba. To ashe Allah na kange mugun mutum, ko da wato ta ɓangaren sarki, ko da bai kango ba bai bari ba ta ɓangaren wa'azin da ake masa. Nan manaja mun samu shedani wanda shi kuma yana cewa malami ne a nan cikin mina nan ne yake nan. Shi ma ya fito ƙarara yana ambata Umar ɗan Khattab, yana ce ma Umar ɗan Khattab kahiri na. Wani shedani haka a nan cikin Neja ya fito yana ta zagin Umar ɗan Khattab, har yana buɗe baki yana ce masa kafiri ne. Malamai sun yi masa ca, sun masa maganganu, sun yi duk abin da suke iyawa. Amma da ya kiya, to sai lokacin da gwamnan Neja ya fito ya ce daga yau ya haramta mata duk wani activities na wa'azi ko karatu ko karantarwa a cikin Neja. Ya bari ko bai bari ba? Shedani shi ma ya bari, bai ji tsoron Allah ba, amma ya ji tsoron wa? Ya ji tsoron gwamna. To kenan, idan Allah ya baka sultan, ya baka power, ya baka iko, ya baka gwamna ko shugaban kasa ko chairman na local government, ko ma sarauta ta gargajiya ce, to Allah ya baka wata power da zaka iya sa baki kace abari kuma sai abari. In kai amfani da wannan, to wannan don kanka, idan ma dai baka yi ba, to shi ma dai don kanka. Ina fata an gane wannan. Amma malamai ba abin da agare su illa al-balagul mubin, sai iyarwa kawai. Wa ma anta alaihim bi musaytir, baka tilasawa, amma shi mai sultan to yana iya tilasawa. To wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka raunana shi a garin Makka, aka addabe shi a garin Makka, arna suka sawo shi gaba, to ya ta kiran su, suko suna sawo shi gaba, suna son su kai ma gare shi su kashe shi. To sai Allah bashi addu'a ta musamman, domin kun san shi musulmi kullum abinda babban makaminsa shine addu'a. Sai manzo Allah, Allah bashi addu'a wanda zata hade mai wayan abubuwan duka, bashi kariya ta musamman. Sai Allah ce kai addu'a duk inda zaka shiga ya zama alkhairi, duk inda zaka fita ya zama alkhairi, duk inda ka sa kanka cike alkhairi, inda ma zaka fita ya zama alkhairi ne fitan nan da zaka yi. Sannan kuma ka roki Allah ya baka karfi wanda idan kai magana ko ba ji tsoro Allah ba, dole a ji tsoron ka. Allah ya karba manzo Allah ko bai karba ba, Allah ya karba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Sai ya zama lokacin da zai fitowa garin Makka, fitowar sai ta zama manzo Allah alkhairi, fitowar ta zama ma sahaba manzo Allah alkhairi, fitowar ta zama ma musulmai alkhairi. Inda ya je can, can ma kuma sai ya zama alkhairi, domin daga cikin alkhairin da aka samu lokacin da manzo Allah yana Makka, babu gwamnatin musulunci. Bayan babu gwamnatin musulunci, sahaba manzo Allah suna cikin tosku, ana cikin walakanta su. Amma babban nasarar da manzo Allah ya samu shine nasarar hijira, wannan ita ce babban nasara. Shi yasa Qur'ani ma da zai yi magana hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ambaci wannan hijirar a matsayin nasara ne. Sai Allah ya ce illa tansuruhu,
illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idh huma fil ghayah.
A wani lokaci
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.
كم يديو بايا؟
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها.
وقع كلمة توحيدي.
وجعل كلمة الله هي السفلى العليا.
كلمة كلمة كافر كي أفرقوا. وجعل كلمة الذين كفروا.
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.
Wannan Qur'ani sai ambaci cewa hijirar da manzo Allah yayyo daga Makka ya koma Madina shine nasara. Domin sai Allah ce illa tansuruhu, in baku taimaka ma manzo Allah ba, ku matsayin ku na harna, ko ma matsayin ku yana kuka ce tuyi da manzo Allah, amma kuka kasa taimaka ma manzo Allah, to ku je ku yi abin da kuke yi. Faqad nasarahu Allah, Allah ya riga ya taimake shi. Kama kai tambaya a yau, sai Allah ta baiki manzo Allah. Sai Allah ce iz akhrajahu alladhina kafaru, lokacin da arna suka fita da shi daga garin Makka, ai taimakon Allah ne wannan fitarwa da Allah fitar shi, ai taimako ne. Iz akhrajahu alladhina kafaru saniya sanayi, suna su bi kai kadai daga manzo Allah saiwa, sai Abubakar. Iz huma fil ghar, lokacin da suna cikin wannan kogon suna boyewa kada arna su kin musu, suka shiga cikin wannan kogon suka boye, sai ya zama arna sun biyo su har sun iso cikin wannan ramin, bakin ramin inda Abubakar yana ciki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki. Sai Abubakar sai ya kalli kafafunsu, sai yake cewa ya manzo Allah, law anna ahadahum afsara tahta aqdamaihi la afsarana, da ɗayansu zai dibi karkashin kafafu dai da sun gane mu. Sai manzo Allah ya ce masa, ma baluka bisnaini Allahu salisuhuma, me kake tsammani da mutane guda biyu Allah ne na uku din su? Ai Allah ba ya bari, Allah na tare da mu, Allah ba ya bari. Manzo Allah ya yi kwanaki a wannan ramin tare da Abubakar Siddiq. Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan, yana ce ma abokin sa karkai bakin ciki, kar ka damu, Allah na tare da mu, Allah zai taimake mu. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi, sai Allah saukar da natsuwa alayhi akan Abubakar, ya saukar da natsuwa alayhi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan do a nuna ma darajar Abubakar da Allah zai fadi lamirin. Bai ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi ma ba, Allah saukar da natsuwa akan su ba su biyu, sai ambaci daya don dayan na wakiltar dayar. in kace manzo Allah sai Abubakar, in kace Abubakar sai manzo Allah, saboda kadai ya isa. To a gudu a madaraja wane ne daraja Abubakar, aka ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi, wannan alayhi yana iya koma ma Abubakar, yana iya koma ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, don a nuna ma daraja Abubakar yana daraja ce mai girma, yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda idan ana maganar Allah, ana maganar manzo Allah, sai a maida lamiri guda ne, wallahu wa rasuluhu ahaqqu,
wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin,
wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Allah kaji daya, wa rasuluhu da manzonsa, ahaqqu shi yafi cancanta wane ne, shi Allah ko manzo Allah, do abu daya ne, shi yafi cancanta an yurduhu su nemi yardarsa, wane ne shi Allah ko manzo Allah, do abu daya ne. In ka ce manzo Allah ka yi daidai, in ka ce Allah ya yi daidai, Allahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu, bai ce an yurduhu ma ba su biyu, sai ce an yurduhu shi kadai. To haka yanzu da zai magana da Abubakar da manzo Allah, sai mai shi su do abu daya ne. Ina fata an gane wannan. Sai yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, Allah sai taimaka musu da rundunar da ku ba ku gani ba, waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla, sai Allah sanya kalima arna maqiyan Allah, makoran manzon Allah, maqiyan Allah, maqiyan tauhidi, maqiyan sunnan manzon Allah, sai zama mi hiya sufla, ita ce ta kasa, tuta arna ta koma kasa, maganganu arna, daki da arna, da manhajin ƙarya arna, sai aka roshe, waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya, amma kalimar Allah ita ce madaukakiya, ita ce kalimar tauhidi. To kaga wannan gurin Allah ya ambace wannan hijirar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayyo, wato ya wato nasara ce a gare shi. Wannan ta sa Umar ɗan Khattab, lokacin da aka zo ana buƙatar a yi amfani mu samu wato lissafi na hijira, ko kuma a ce mu samu lissafi na musulunci, ko da manzo Allah ya rayu babu wani abinda ake iya lissahawa da shi a matsayin shekara ta musulunci. Ana da watanni, akwai watanni musulunci akwai su, sannan akwai kwanaki, asabar, lahadi, atani, duk akwai sunayensu, akwai watanni. To amma a ce shekarar kaza, wannan babu shi, sai dai a roko na wato mission, wato hidin miladiya, ko a dauko na amul fili, a ce shekarar fil, ko wani abu da ya kamanci haka, sai zama babu, har manzo Allah ya bar duniya babu wannan cewa hijira kaza, ko kuma shekarar musulunci ta kaza, ka iya cewa mu haɗu mu yi alƙawari da wane watan kaza zai kawo mini, a watan kaza, a wata shekara, babu. Ina ba ta an gane wannan. Amma zo Allah ya bar duniya akan haka, Umar Abubakar ya zo ya karɓa, shi mai bar duniya akan haka, Umar ya karɓi jagorancin musulman duniya. A wannan lokacin Umar, sai wani daga cikin ma'aikatansa, gwamnansa, sai ya rubuto masa cewa ga takarda, yana da alƙawari haɗuwa da ma Umar ɗan Khattab a watan kaza. Sai Umar sai ya diba ya ce watan kaza na wannan shekarar, ko na shekarar baɗi, ko mai bi masa, ko mai bi masa, ya rasa, ya ce to kaga wannan akwai matsala ƙuri da gaske, ya kamata a ce muna da shekara wani abu na lissafin shekaru. Sai ka ce to ya kamata a yi wannan, ya kira mitin na gaugawa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke taurawa a wannan lokacin, manya-manyan malamai, manya-manyan masana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka zo aka zauna, aka ce to ya za a yi, ya za a yi a sanya wannan. Wasu suka ce to abin da ya kamata a sa ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda su kiristoci suna da ranar haihuwar Annabi Isa, to su ma musulmai su ce ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ka ce to ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tarihi bamu da shi a rubuce, Qur'ani bai gaya mana ga ranar da aka yi manzo Allah ba, hadisi manzo Allah ingantacce tabbatacce bai bamu da ranar da aka yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin shi manzo Allah an aiko shi ne cikin al'ummar da ba su iya rubutu ko karatu ba, ballanta a rubuta a ce to ga ranar haihuwar manzo Allah, babu. Ko da manzo Allah ya tashi bai iske a rubuta ba, sannan kuma wa'annan babu mai rubutawa. Huwa allazi ba'atha fil ummiina rasulan,
huwa allazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu qablu lafii dhalalin mubiin,
Allah mai girma da daukaka sai yana cewa wato huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan, Allah shine turo wato manzo cikin al'ummiyina. Waye ummiyina? Wanda bai iya rubutu ko karatu ba. To haka manzo Allah ya taso shi saboda kuma rubuta ba, ba san tarihin haihuwar manzo Allah ba, ba san tarihin rakuci rana ka haife shi ba, a nawa ga wata, a wace shekara, babu tabbaci, don babu aya babu hadisi aka wannan. Hadisi ya tabbata an haihi manzo Allah rana Atanin, wannan hadisi ya tabbata. Wace Atanin? Wace Atanin? To ita nan ne matsala, ba sani ba. A wani wata ana cewa wata Rabiul Awwal, to a wani Atanin ko Rabiul Awwal? To kaga ba a sani ba. To shi yasa sai suka ce to tunda dai babu tabbas, ba a san wace karar ba, ba a san watar ba, to sawa akwai matsala. To daga nan shawara dai sai zamba tai karhi ba, aka dauke shawara cewa a sa haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. To sai suka ce to a sa ranar wafatinsa, tunda shi kuma ranar wafati, to ai wannan kuma ai rana ce wadda kowa ya sani. Wani tashi ce a ranar wafati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rana ne da bakin ciki, ba rana ne na farin cikin da za a tunawa da shi ba. Sai da bai kamata a sa ranar wafati manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wasu kuma suka ce to a sa amul fili, shekara fil, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai wani tashi ce a amul fili ai ba matsala abun gane ba, bai zo cikin musulunci ba, ko da aka yi amul fili musulunci bai zo ba, mu ko muna son abinda zai zama na musulunci. Nan ne wasu suka ce Ali ibn Abi Talib ya ba da shawara, wasu suka ce shi Umar din da kansa ya ba da shawara, wasu suka ce dai wani daga cikin sabi sai ya ba da shawara. Yake ina ganin ya kamata mu sa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina, sai ya zama shine ake amfani da shi. Wasu wayanda basu gane ba suka so su kore wannan shawarar, suka ce to ai ranar da aka kore manzo Allah, aka kore manzo Allah daga Madina, ai wannan zuwa daga Makka zuwa Madina, wannan ba rana farin ciki ne ba, rana ce da aka koro shi. Sai Umar ya hangi mutumin bai gane matsalar ba, yace a'a, ai ranar da aka tayar da manzo Allah daga Makka ya zo Madina, ai wannan ranar ita ce ranar farin ciki gare mu, kuma wannan rana ita ce nasara gare mu. Yake baka karanta aya ba, sai karanta mana wannan, ya karanta mai wannan aya illa tansuru fa kan nasarahu Allah. Yake yaushe izi akhrajahu alladhina kabaru, yake to kaga wannan ya nuna kenan nasara aka samu. Yake kuma bari ka jiya, lokacin da manzo Allah bai yi hijira ba muna Makka, don Allah ba muna cikin walakanci barkankanci, aka ce eh. Yake amma da muka yi hijira ba, muka dawo Madina, yanzu ba mu samu sultanan mubinan ba, ba mu samu power ba, ba mu samu karhi ba, arna ba su ci tsoro mu ba, ba mu kafa gwamnati ba. Yace to kafa gwamnati ai shine nasarar gare mu, saboda ka wannan hijira alkhairi ne kure da gaske, nasara ce. To wannan tasa sai aka yi rinjaye, sai aka sanya hijira. Shi yasa yanzu kake ji ana cewa hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bana gamu muna shekara 1400 da shekara nawa, da shekara 40 da 42. To kaga wannan shine dalili, zamanin Umar ne aka sanya wannan, sai ya zama akan haka kenan. Hijirar da manzo Allah ya yi, to shine babban nasarar da Allah mai girma da dukkan kai ba manzo Allah, domin saboda hijirar yanzu ya samu karfi, mutane Makka sun karfafa shi, ya samu magoya ba fiye da yadda yana can Makka can da. Bayan haka kuma yanzu an kafa gwamnati, inda babu gwamnati musulunci yanzu akwai gwamnati. Wannan gwamnatin da aka kafa yanzu ta zama tsoron ta akai, saboda ka akwai wanda zai yi musulunci saboda Allah, akwai wanda zai yi musulunci saboda tsoron wannan gwamnatin, akwai wanda zai yi musulunci saboda Allah, akwai wanda zai yi musulunci saboda tsoron a kama shi a daure ko a hukunta shi a yi masa hukunci a kashe shi, akwai wanda zai bar shan giya saboda Allah, akwai wanda zai bar shan giya saboda gudun kada ji a yi masa hukuncin mashayin giya, akwai wanda zai bar sata saboda Allah, akwai wanda zai ji tsoron watun zai basata ba don tsoron Allah ba, amma don tsoron kada a yanke masa hannu, akwai wanda zai bar duk zina ba don Allah, don Allah, akwai wanda shi ko zai bar zina ba don Allah ba, a don gudun kada a yi masa bulala idan matashi ne, ko ko don gudun kada a jefe shi saboda mi, saboda shi ya taba aure. To kaga wannan duka Allah ya taimaka ma manzo Allah da sultan, ya samu sultan kenan, ya samu power, ya samu gwamnati, ya samu iko yanzu, wato gwamnati ya kafu sabon manzo Allah yanzu da sun zama al-mutadhafina fil ardi, abun katkantarwa wa arnana walakanta su, yanzu kuma sun yi karfin da sai dai a walakanta arni, amma arni yayi kadan ya walakanta musulmi. To wannan ba taimako ne ba, wannan taimako ne Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan addu'a duk ta kunshe su in zaka fita ya zama alkhairi in zaka sauka ya zama alkhairi kuma ya baka power da zaka iya yin magana dole a saurara maka ko a saurara ma don Allah ko a saurara ma don ana tsoronka to shine sultanan kin ya Allah ka ba mu wannan nasara yace waja'alli min ladunka sultanan nasira ka sanya mini iko daga wajenka kuma iko babba yanzu idan wani rikici ya hada mu da yan bid'a kun ga abin yadda yake faruwa idan tsakanin mu ne sai su kama cin zarafin mu su kama fitowa suna zage-zage amma da an ce an kai ga hukuma dan sanda kadai sai ya kira shi yace kai wacce kai haka dole sai kaga ya dan fara jin tsoro yana tsoron dan sanda ba Allah yake tsoro ba an taba haka akwai wasu wayanda suke yan bid'a yan sunna suka zo suka ce ba a sallah a wani masallaci ahli sunna sun gina masallaci suka zo suka roshe aka sake ginawa suka roshe aka zo aka ce za a yi sallah suka ce ba a sallah to sai aka gayyace su DPO sai ya gayyace su da ya gayyace su aka gayyace wancan bangare DPO ya hasala sai yake kai cikin ko ce ba a sallah wanga sai kalli wanga wanga ya kalli wanga to an karadi ni dai ba ni na ba wace ni dai ba ni na ba ere ba ni na ba yace to ina shaida muku daga yau ka je kai sallah ka inda zaka yi sallah wayannan ba cewa suka yi dole sai ka zo kai sallah ba ka kyale su suko su yi sallah masallacin su daga yau in ni saki ji wani yace zai hana sallah a wannan gurin zan kamo shi to ranan nan yan bidiya kowa kama kai ne sai muka kama sallah mulahiya da muka ji gane wannan yanzu ya ji tsoron DPO amma bai ji tsoron Allah ba da dama ana samu haka to kenan ashe sultan yana mi yana taimaka ma dawa kurai da gaske to shine Allah ke yi ce mu don Allah ya iri wannan addu'ar sai Allah yake a gaba
وقل جاء الحق وذهب الباطل
نعم
إن الباطل كان زهوقا
الله يقول وقل جاء الحق كجاء ما الدنيا غسكيا تاريخا تازو الله يا أيكو غسكيا النبي يا إيدا غسكيا أنزو دا توحيدي أنزو دا سنة كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم غا القرآن غا سنة غسكيا تتبتا tunda ko gaskiya ta tabbata to shikenan ita kuma abinda ba gaskiya ba kishiyarta menene bata shirka bid'a yake waza haqal batil wannan duk barna ne an riga an roshe su yanzu sunna ta tabbata bid'a ta roshe tauhidi ya tabbata shirka ya roshe innal batila kana zahuqa don dama bata roshewa take dama bata da matabbata gaskiya ce ke da matabbata amma bata bata da matabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan aya ta sauko masa tun kamiyar hijira kamar yadda kuka muka gaya muku wannan aya ko kuma wannan sura completely dinta ta sauko a Makka ne to amma Allah na faɗi wannan magana sai ga manzo Allah yayi hijira sai ya zama musulmai an shigo cikin addinin Allah addini yayi karfi har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kira sahabbai yake masa ban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ina shaida muku shedan da kai ne ya ɗebi damani a sake bauta masa a cikin jaziratul arab shedan da kai ne ya ɗebi damani yau wai a dawo ana bautan gumaka an bari an riga an wayi an gane Allah ɗaya ake bautawa tauhidi ya tsayu yake ban je muku tsoro yau ku sake koma ma shirka domin ku da kanku kun san illa shirka ba za ku koma ma shirka ba amma abin da nake ji muku tsoro shine ku koma wa junanku kuna faɗa wa junanku shine kadai nake ji tsoro a ce tsakanin musulmi da musulmi babu jituwa tsakanin musulmi da musulmi ana faɗa tsakanin musulmi da musulmi ana zubar da jini yace shi kadai nake ji muku tsoro amma shirka ka an bari ina ba ta gano nan don ka gane cewa idan mutum ya gane addinin Allah musamman ya gane sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don baka gane addinin Allah baka gane sunnar manzo Allah ba ka gane sunnar hakikanin ganewa da wahala ka koma mushrika ka je ka diba ka gani a dukkan inda sunna ta yi karfi da wahala ka ga mutu ya rika gane sunna da ba kuma sai a same shi can yana bautan wani shehu wanda ba Allah ba ko yana bautan magiru wanda ba Allah ba ko yana bautan wani aljani wanda ba Allah ba da wahala ka sami haka duk wanda ya gane sunna ko ya dawo tare da ku ya ci gaba da zama tare da ku ko kuma in kun bata mai rai ya koma gehe amma dai yana tare da sunna tai baka saki baka taba tunanin zaka same shi yana gehe kille ana wani haushi da wahala ba za ka taba samu ne haka ba ko dai ya zama tare da ku ko bai ko zama tare da ku ba zai iya komawa gehe can amma dai shirka ka irin wannan shirka bai an gane muna da malamai da dama wa'anda suka da suka ce izala ne daga ba suka bari da suka bari sun koma wancan ba su koma sai su koma gefe hakan la ilaha ulai wala ilaha ulai amma da shirka babu to haka annabi ya fada yace tunda kun gane abinda tauhidi to shirka ba ta yiwa gare ku ba za ku koma shirka ba amma babbar matsalar da take ji muku tsoro shine kada wato ita ce fada da rikici tsakaninku da musulmai dan uwanku akama wato rishin jituwa har akai ga zubar da jini tsakanin musulmi da musulmi wannan kan to shi dai nake ji muku tsoro kuma wannan yana daga cikin abinda annabi yayi addu'a Allah ya kare al'ummata Allah ce ba zai yi ma haƙ wannan ba ba zai yi ma wannan ba yayi addu'a kada Allah ya aza makiya Allah akan musulmai su guda musu azaba Allah ce nayi ma wannan yayi addu'a yace ya Allah ina roƙonka kada ka halakar da al'ummata irin yadda aka halakar da al'ummomin da suka wuce kamar da aka halakar da Adawa da irin Samudawa da mutane annabi Lutu da wayannan al'ummomin yadda aka halakar da su yace ina roƙon Allah ka'awa al'ummata irin wannan halakar Allah ce nayi da ba za a yi wa al'ummarka wannan halakta yace to ina roƙo ya Allah ka kare su kada su rinka fada wa junansu suna zubar da jini yace wannan ba zai yi ma ba sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ma kadi ba annabi da kai ne ya roƙa yace ba za a yi masa ba to kaga ashe tauhidi ya riga ya tsaya wannan bayan tauhidi ya tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka yi fatahu makka bayan an yi fatahu makka aka zo dakin kaaba akwai gumaka a wannan lokacin adadin kwanakin shekara wato gumke 360 sune cikin dakin kaaba a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga dakin kaaba ya iske wayannan gumakan ya shiga da wani kulki na musamman yana shiga ya iske gunki zogon zogon da kunnuwa da katon kai an shaha masa mai sai dibe shi ya rafka masa kulkin nan kama sai ya fadi kasa sai ya ce qul wa qul jaa al haqu wa zahaqa al batilu innal batila kana zahuqa ya kara mone kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duwa innan guma kan dai bayan dai sai da roshe su gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana karanta wannan ayar da ta riga ta sauka tun kamin wannan ranar sai gashi ranar aikin ta yazo ranar fatahu makka sallallahu alaihi wasallama to wannan fa shine ke nuna mana tauhidi ya riga ya samu gurin zama ya tabbata wa qul jaa al haqu wa zahaqa al batilu innal batila kana zahuqa sai Allah ya ce a gaba
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
نعم
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
الله يجي وننزل من القرآن منا سوكروا دك القرآن من إنما من تبعيدية شبا من بيانيا بانا نفي وني بانغريبا نال القرآن قرآن قبا ديا wa nunazzilu min alqur'ani muna saukarwa cikin alqur'ani mi muke saukarwa muna saukar da ma huwa shifa'un wa rahama abunda ke zama waraka abunda ke zama kuma rahama amma fa lil mu'minina ga mu'minai qur'ani waraka ne ga mu'minai qur'ani rahama ce ga mu'minai yana warkarwa daga ciwo wanda ya shafe zuciya na munahuci na kafirci na jahilci duk wannan ciwo ne qur'ani yana warkar da kai daga wannan ciwo sannan yana zama rahama a gare ka qur'ani bai iya zama rahama gare ka bai iya zama waraka gare ka idan kai baka da imani shi yasa qur'ani yace lil mu'minina ga mu'minai ina fata an gane wannan yace wala yazidu zalimina illa khasara qur'ani baya kara ma'azzalumai in ba hasara ba shi qur'ani bai warkar da azzalumai qur'ani bai warkar da kafirai ana karantawa suna kara kafirci karantawar sai kara musu matsala karatuwar qur'ani sai kara musu matsala domin zai kara Allah ya kara fushi da su don a lokacin da ake karanta ma alqur'ani domin ka daina wani mugun aikin da kake yi to idan baka daina ba wannan ya zama hujja gare ka ya kara zama bala'i da musiba akan ka da azaba akan ka amma idan Allah ya sa kana da imani to za ka karanta alqur'ani wannan mugun aikin da kake sai ka daina idan kuma kai ne ma da kanka ka karanta kaga wannan aikin qur'ani ya haramta sai ka daina to wannan kuma sai ya zama ma rahama a gare ka to qur'ani kenan amma lokacin da baka yi aiki ba to sai ya kara zama musiba gare ka ya kara zama halaka a gare ka wannan aya ta tabbata mana kenan qur'ani yana warkarwa wannan kuma yana da cikin ayoyin da dan bid'a wayanda ke amfani da alqur'ani a waje rubuce rubuce domin asha da daura layo da abun da ya kamanci wayanda ababin da annabi bai yi ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba sai su yi amfani da wannan aya idan kace musu ina Allah yake a rubuta alqur'ani asha ina Allah yake ara asa laya sai kaji suna cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma sai su kama wannan aya muna saukarwa abin da ke zama waraka sauraka idan baka da lafiya zo a rubuta maka kiya idan baka da lafiya a dauko laya a rubuta maka a baka to wannan na farko dai wato sun saba ma abin da qur'ani ya sauko yana bayani a kansa domin qur'ani ba aka wannan yake magana ba domin inda aka qur'ani ke magana to da annabin da aka saukar da mun ga yayi tunda ko muka ga annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallam to ba haka qur'ani yake yi ba na da yake nan na biyu qur'ani ya ambata cewa wannan abu rahama ne ga masu imani ku kuma muna gani kuna amfani da shi ba bangaren masu imani kadai ba har na suna zuwa wajen ku rubuta kuma ku ba su wanda ba musulmi ba kuna rubutawa ku ba shi laya ya daura ku ba shi rubutu ya sha fasiki ku ba shi fasika ku ba ta mugu ku ba shi muguwa ku ba shi ba wanda ba ku ba wannan rubutun ya nuna kenan ba haka Allah ke nuni ba domin inda shi ne da sai ya zama ba ku ba kowa sai mai imani sai wa sai mu'mini sai a ce ma to yanzu wanda ka ba gana tabbaci mai imani ne ko bai da imani wannan sai ka bincika ka tabbatar da mai imani ne kamin ka bashi kuma sani mai imani ne Allah kadai ya sani ina fata an gane wannan abu na gaba qur'ani dai ambaci cewa wannan waraka ce yace shifa waraka ce warahama yace kuma rahama ce kasancewar qur'ani waraka ku ba wajen ciyo kadai kuke amfani da shi a waje rubutawa ba domin inda kun ce waraka ta gangar jiki ake nihi to ai mun ga kuma kuna rubutawa kuna ba wanda lahiyar salau lahiyar sakalau ba abin da ya shafe shi kawai abin da za ku ba shi don ya samu arziki arziki ciyo ne na rashin jiki sai ku dauka ku rubuta ku ba wanda ke bukata arziki yake bukata ko kuma ku rubuta ku bata wai don gudun kada a yi mata kishiya ko ku rubuta ku ba shi wai don matar nan ta so shi ko ku rubuta ku bata wai don wannan mijin ya so ta wannan duka ciyo ne ai ba ciyo ne ba to kaga duk inda ka biyo zaka ga yadda suka dauki ayar ba haka Allah ke nuni ba idan kuma ka ce haka Allah ke nuni sai mu ce to annabi bai aiki da ayar bane inda annabi inda haka Allah ke nuni kana tsammani annabi da bai aiki da ita ba ai da ya rubuta ya bar ka je ka kawo mana ina annabi ya taba rubuta aya ya ba wani yake gashi ka je ka karatiya ko ya rubuta yake je ka je ka sha wannan ba shi ake nuni ba ana nufin waraka ne daga me daga munahuci domin munahukai suna da rashin lafiya a cikin zuciyarsu shi yasa qur'ani yake cewa fi qulubihim marad fi qulubihim marad cikin zukatan wa'annan munahuka Allah akwai ciyo fazadahumullahu marada fi Allah kara musu rashin lafiya to wannan rashin lafiya ta munahuci ake nuhi to wannan rashin lafiyar qur'ani ke warkarwa qur'ani yana warkarwa daga rashin lafiya na munahuci yana warkarwa daga rashin lafiya na kafirci yana warkarwa daga rashin lafiya na jahilci in ka saurare shi zaka fita cikin jahilci idan kai aiki da shi zaka fita daga cikin me zaka fita daga cikin kafirci idan kai aiki da shi zaka fita daga cikin ina zaka fita daga cikin munahuci to wannan fa shine amfanin karatu alqur'ani zai take ka ka zama kana da ilimi ka zama kana da imani ka zama sannan kuma bayan ilimi da imani ya zama kuma baka da munahuci ya Allah ka kare mu to wannan shi dai wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara sai Allah yake a gaba
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا
Allah saki dawo yana ga yamuna halin dan Adam kuma ana nuhin jinsi na dan Adam Allah ce wa idza an'amna 'alal insani idan muka sauka muka yi ni'ima ga akan mutun ba ayyana ba ka ce wani ba a mutun ne yana kowa na shigowa a ciki yace idan muka yi ni'ima akan mutun to a araba sai kaga ya kauda huska tai zuwa ga aiki alkhairi ya kauda huskar sa zuwa ga tauhidi wana abi janibihi sai ni santa idan muka wa mutum ni'ima haka ne mafi yawa wayanda kake gani suna halarta a inda ake karatu wayanda kake gani suna kulawa da addini mafi yawa talakawa ne amma wayanda Allah wa ni'ima sai an kadan kwarai da gaske zaka gane su suna halarta a guraren da ake ibada ina fata an gane wannan yanzu akwai wanda tun lokacin da muke tafsiri a wannan gurin tare da shi ake yi akwai wanda idan muna yi anan da shi ake yi idan muna yi na mareci da shi ake yi idan ana yi na mata tare da shi ake yi duk wa'annan program na addini da shi ake yi amma idan ka bincika zaka same shi talaka ne ina fata an gane wannan amma yanzu je ka bincika gani muna da gwamnoni a Najeriya gwamna nawa ke zuwa wajen tafsiri sai policy kawai wata rana kaga wani gwamna ya je a tafsiri wani malami do'a leko a ce aiki na Allah na kenuwa ta na karewa talakawa su je su kada mai kuri'a to wasu mafi yawan su haka ne amma zuwa do'a Allah to sai yan kadan daga cikinsu an gane wannan wani minista da wahala ka same shi yana zuwa irin wa'annan gurare ne inda ake gudanar da addini wani sanata da wahala ka same shi yana zuwa a irin wa'annan guraren wani commissioner da wahala ka same shi idan aka lissaha cikin commissionerin da aka remu a Najeriya idan ka kasa su kashi 10 da wahala ka samu kashi 2 masu zuwa guraren karantar da addinin Allah cikin wa'anda an musulmai nake magana shi tabbatun wa lagida arna musulmi ne dan musulmi dan musulma wa'anda watan nan na iya shigowa har watan ya kare yana commissioner amma bai taba zuwa inda ake karatu alqur'ani domin ya amfana ba baya zuwa wai shi yana ganin commitment yayi masa yawa akwai abubuwa da yawa akwai nauyin al'umma ba nauyin al'umma ba kai al'umma dai ka rike nauyin al'umma in mutuwa ta zo za ta ce a wannan ai kai aiki yayi mai yawa wato abubuwa sun masa yawa bari a tsallaka a kyale shi ka boni ta yiya za a yi da kai wallah da wahala kaga ministoci wayanda aka gare mu hidabatu arna ministocin da aka gare mu a Najeriya wayanda musulmai idan aka kasa su kashi 100 da wahala ka samu kashi 20 cikin 100 wayanda ke zuwa irin wayannan gurare wayanda ke zuwa su saurari magana Allah ba ma wannan ba ba ma su zo ba kawai gashi nan yau karatu ahaha a kafafen yada labarai gashi nan ahaha a internet gashi nan a WhatsApp gashi nan a Twitter gashi nan a ina a Facebook ma akwai su ya budo ya ga wa'azina sai wuce gaba ya budo ya ga karatu alqur'ani ne sai wuce gaba wannan ba abun gari ba a yana dai sai jiya shi wai ina na adda matsala a cikin kasar nan ina daidai ina menene kawai duk abin da zai bido wa yanzu matsala duniya ce kawai yake nemowa amma ba matsala wa'azi ba balle ta yazo ya saurara wannan da wahala mu samu 20 cikin 100 wayanda ke zuwa suna ba wannan taimako ina fata an gane wannan masu zuwa halarta irin wayannan gurare masu ba addini su muhimmanci kai ba wannan ba akwai wanda tare da shi yake musulmi ne ku komi da shi yake sai Allah dauko mukami ya bashi a araba sai ka kauya ni santa wani abi janibin sai ka mai muku bayi bayi ba ko bashi tun kuna yana kuna kira ne dan waya ku ba ku fada masa wato ku yi tattauna da shi akan matsaloli sai ta kai kuna bugawa bai dauka sai ta kai kuna rubuta masa text message bai bada responding kai har ta kai gaba daya ba wannan ba ko zuwa kun kai gidansa ko a ofishinsa sai ya hana ba da damar ma ku gane shi saboda mi saboda yanzu ya girma Allah ya yi masa ni'ima Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi mi Allah ya bashi mukami ya dauko dukiyar talaka ya danka masa ya dauko amana na talaka ya danka masa yanzu kuma butulci zai wa Allah gudun talaka yake kuma ko da bangaren siyasa ne wanda bangaren siyasa wannan mukamin da kai talakan ne ya kai ka a wannan gurin da taimako Allah idan ba da talaka ba da baka kai wannan gurin ba amma haka kuma araba bi janibihi wana araba wana bi janibihi sai kaga kawai ya kauce ma Allah ya kauce ma gurin da ake karatu addini Allah ya kauce ma activities na addini gaba daya saboda Allah ya yi masa nema sai kama gujewa wannan shine mafi yawan mutane mafi yawan dabi'an dan adam kenan sai wa'anda Allah ya kare ya Allah ka sanya mu cikin wa'anda Allah ke karewa ba bakin ba abun ba karamin hasara ce ba Allah yi ma wannan nema kuma ka kama guje ma addini musulunci ba karamin hasara ce ba sannan ba karamin rahama ce ba karamin nasara ce ba Allah ya baka mukami kuma a gane ka kana gudanar da addini dari bisa dari tare da al'ummaka, akwai wa'anda haka kore, akwai wa'anda haka ba sa da yawa, amma dai su sani da cewa Allah ya musu baiwa. Muna roko Allah kara musu wannan baiwar, a ce Allah ya baka dukiya, ko Allah ya baka mulki, kana gwamna, ko kana shugaban kasa, ko kana minista, ko kana commissioner, ko kana senator, ko kana dan majalisa na tarayya, a ce amma duka activities da ake na addini daga karuwa yake ba raguwa yake ba, to wallahi ba karamar rahama Allah yi maka ba. Kuma ka sani lokacin da kake da wannan mukamin, idan kana ba addini musulunci muhimmanci, Allah kadai ya sawa inda za su ba addini musulunci muhimmanci saboda albarkarka. Lokacin da kana talaka, idan zaka zo wakila kai kadai ne zaka zo, amma yanzu da Allah baka wannan mukamin, in zaka zo gaga ga esko za su rako ka, ga wani can shi ma zai zo, ga wani dan shan miya shi ma da kai zai zo, ga wani wanda bukata sa kawai dai ya gane ka, ga wani can wanda ke bukata kawai dai ya kama bukata, duk za a biyo ka. Sai a zo kuma sai a ji kalmar Allah, a ji kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kila ba mamaki cikin su, sai kaga akwai wanda ke wani mugu aiki sai ya daina, akwai wanda kila ma ba musulmi ne ba, don mafi yawan masu mukamanmu na Najeriya zaka ga akwai wanda har tare da arna suke, arna su na tare da su, wanda ba ko musulmi ne ba, kila odali din ne ma ba musulmi ne ba, kila wani ne can ba musulmi ne ba, wani dan shan maiya ne ba musulmi ne ba, amma idan yace oga zai je a waje wa'azi zai biyo shi, idan yazo kila ba mamaki sai ya musulunta. To la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umar niyam, Allah shi ne da mutum guda saboda kai yahi ma duk abin da zaka samu a duniyan nan, kila irin wannan kokarin da zaka zo kana halarta irin wa'annan gurare, sai Allah sa muni ya gyara mugu aikin sa, koko ya musulunta, to zai yi ma mulkin ma da kai, idan ka je ran tashin kiyama baka ma bukata a fadi cewa kai mulki, amma zaka ji dade idan ka ce saboda kai ka je tafsiri tare da wani ya zo ya ji ta kalma mai amfani ya musulunta, koko a'a ya bar wani mugu aikin da yake aikatawa, a wannan lokacin zaka yi farin ciki da hakan din, kuma zai zama ma ya yi maka kila duk wannan mukamin da kai, dukkan wani sharholiya da kai a cikin mulkin ka, wannan abu kadai zai yi ma wannan abun. Saboda idan Allah ya baka mukami a Najeriya, ko ya baka mukami a ko ina a cikin kasashen duniya, to wannan mukamin da ya baka wani babban makulli ne ya baka na alkhairin da zaka iya jawo ma kanka alkhairin, sai ka rinka halarta irin wa'annan gurare domin ka jawo su su ma sai su halarta, sannan kuma kai amfani da wannan matsayin naka ka je ka jawo ma musulunci gata. Musulunci baya da gata, addini baya da gata a kasar nan, zaka ga yadda ake walakantar da addini da masu addini. To idan Allah ya baka mukami, kai kokarin ka jawo ma addinin ka gata, domin ko baka jawo masa gata ba, Allah mai girma da ɗaukaka zai kare abunsa, sannan kai kuma makullin da aka baka bai amfane ka bai, Allah ka samu dacin. Saboda shine Allah ke gaya muna a wannan gure halin dan adam mafi yawan mu, wa idza an'amna 'alal insani, idan muka yi nima akan mutum a araba, sai kaga kawai ya kauda huska yayi nisa, wana abi janibihi, sai nisance mu ba mu ba shi ba mu ba ake alkhairi ba mu ba shi ba talakawa, wa idza masahu sharru, amma idan sharri ya shafe shi kana ya usan, sai kuma kaga yana ɗebe damani ya fi kowa raki idan sharri ya same shi, idan alkhairi ne sai ya manta da kai ya manta da ku, amma da sharri ya same shi sai ga kauye yana lalabo malamai. Kuma don Allah mala a taimaka mana da addu'a halan kaza da kaza da kaza. Akwai wanda wani wata shekara Allah ya sani akwai cikakken hulɗa tsakanin mu da shi, yana kira duk abin da ya taso don Allah taimaka masa da addu'a, sannan kuma idan wani abu ya taso yana kira ce don Allah ga abu kaza a je a yi masa addu'a, da Allah ya kara bunkuro arzikin ya bunkasa sai ya watsi da mu, muka manta da shi san gaba daya, in mun rubuta in mun kira bai dauka, mun rubuta abun nan bai ba mu amsa, muku sai muka yi watsi da shi kamar da ya watsi da mu. Can wata rana ina ma cikin bacci sai ni ga waya, ko da ni dauka sai ni ga wayarsa, ko da ni ga wayarsa yace mallam don Allah ya hakuri kila na tashi kana cikin bacci don Allah addu'a muke bukata, nace a sha Alhaji mi faru, yace wallahi EFCC ka san makiyan gaba su da mutumci, wallahi sun turo muna EFCC ta dan fara bincike bincike mu, nace to tun duniya kenan kami aje lahira, Allah sauka ya Allah ka kare mu. Wai yanzu EFCC yake tsoro amma bai ji tsoro Allah ba, saboda kai mai addu'a saboda EFCC, amma bai ci mai addu'a ba Allah gyara halinsa a EFCC, amma tada yayi wasi da mu. To da dama akwai irin wa'anda ke da irin wannan matsalar, ya Allah ka kare mu. Shine Allah ke cewa wa idza masahu sharru, idan sharri ya same shi kana ya usa sai dabe damani kuma sai ya dawo kuma yana raki. Na'am.
Qul kullun ya'malu ala shakilati.
Na'am.
فربكم أعلم بمن هو على سبيلا
Allah ce kol ga ya musu kullun ya'malu ala shakilati, kowa yayi aiki bisa ga wani aikin da yake daidai da shi, wanda kaga yayi maka je kai abunda kaga shine daidai da kai, ga aikin din hima daidai je kai, amma dai karshe a al'amari ka san inda zaka je. Saboda haka abun gana da Bahaushe ke cewa wai ta rige ga mashigar rijiya, in kaga dama ka shiga ta kafahu, in kaga dama kuma ka fara tsunduma kai sai ka biyo daga baya, ta rige gare ka yanzu. To haka duniya take, in kaga dama ka rike sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka rike tauhidi, in kaga dama iwasi da sunnan manzo Allah, iwasi da tauhidi, rike shirka, rike bid'a, zaka iske Allah, sannan kuma Allah zai saka maka. Qul kullun ya'malu ala shakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahada, ubangijinka ya riga, ubangijinku ya riga ya san duk wanda a shiryayye, ba kai zaka zo gaba Allah ka ce wallahi mu kan shiryayye muke, ai nu mu addidi wayan can ba didi suke, ba kai zaka wade ka ba, Allah ya san wanda addidi, kai dai ka je kai aiki, in kaga dama kai na kurai, in kaga dama kai mugu, in kai na kurai Allah ya sani, idan kai mugu Allah ya sani, Allah ya san biman huwa ahda sabila, wanda fi kowa zama shiryayye akan hanya. Muna roƙon ka ya Allah ka shirya mu akan hanya madidiciya, Allah ka raba mu da bakar hanya, anan za mu tsayawa insha Allah a wannan makaranta daidai, Allah ba mu lada kuskure kuma Allah shi yahe muna. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Alhamdulillah, ubangiji Allah ta'ala saka da alkhairi, Allah ba mu ikon aiki da wannan wa'azi tafsiri da muka saurara. Mala, akwai takarda da Allah ka yi wa ciyaman na wannan local government addu'a. Sai na biyu, akwai wata baiwa Allah ta aiko da naira, baiwa Allah ko ba Allah ya aiko da naira 5,000 a cikin ambulan saboda gudanar da wannan wa'azi, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai ɗaiɗaikun al'umma ma da suka aiko da haka nan.
Na'am, muna addu'a, kyakkyawar addu'a ga wannan ciyaman, Allah shi biya masa bukatuncinsa na alkhairi, Allah shi bashi ikon daukar nauyin da ya rataye a bisa wuyansa, kuma inda yake daidai Allah ya